Sashen Hausa na Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum da fata an tashi lafiya. Baba Yafu makerin ne tare da Ibrahim Kamal Almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Litinin 27 ga watan Fabrairun shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Ibrahim da kadan labarai.
To baba, hukumar zaben Najeriya ta fara bayyana sakamakon babban zaben kasar a matakin jihohi tun ce Lahadi. Mutane uku sun mutu sannan takwas sun ji raunuka bayan da wani jirgi mai saukar ungudu da kungiyar tarayyar Afirka ya rikito a Somalia. Sannan Amurka ta sake ayyana yankin ruwan Crimea a matsayin wani fanni na kasar Ukraine.
Kanan labaran kenan. Kamar yadda kuka ji a kanan labaran, hukumar zabe ta INEC a Najeriya ta fara ba da sakamakon zabe a matsayin jiha.
Jihar Ekiti voters register don su da ta miliyan guda daya ba ma duk su a duk space na Najeriya su suka fi karanci har nasarawa ma ta jisa yawa to shi yasa ya zama kamar ma tradition kowane shekara duk zaben da aka yi za ka ga su suke fara zuwa.
To domin jin halin da ake ciki akan zabe da aka yi a Najeriya yayin da ake daukun sakamakon zabe, mun tattauna da wakilin Musanin Sha'abu Malumfashi wanda ya raba dariya ɗakin tattara sakamakon zabe a jihar Katsina.
Abin kashi biyu ne sai an fara tantance duk abin da kowace karamar hukuma su samu sun kai da kanu su kuma sai su dauko da wannan cije su zo nan na karshe. To a nan ne aka samu matsala, shi ne ma ya sa har muka kai ta Lieutenant Berry kafin su iso nan su zo su gabatar.
Kamar kowace safiyar Litinin yau ma muna tafi da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfilu Hashim Gumal zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. Hukumar zaben Najeriya ta fara bayyana sakamakon babban zaben kasar a matakin jihohi tun jiya Lahadi yayin da ake ta korafin magudi. To amma ba a tsammanin za ta iya bayyana wanda ya yi nasarar gadar shugaba Muhammadu Buhari cikin 'yan kwanakin nan. Ana ganin zaben shugaban kasar na wannan karan zai zama wanda aka fi yin kankan a samun ƙuri'unsa a tarihin Najeriya, inda 'yan takara daga manyan jam'iyyu biyu da suka shugabanci ƙasar a lokuta daban-daban tun bayan shuɗewar mulkin soja a shekara ta 1990 ke fuskantar wani irin ƙalubalen da ba a saba gani ba daga wata ƙaramar jam'iyya wadda ke farin jini tsakanin matasa. Akan tattara ƙuri'un zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisa ne daga kowace daga cikin jihohi 36 na ƙasar kafin a tura sakamakon ga cibiyar tattara sakamako da ke Abuja babban birnin ƙasar. Mutane uku sun mutu sannan takwas sun ji raunuka bayan da wani jirgi mai saukar ungulu wanda kungiyar tarayyar Afirka AU ke amfani da shi a Somalia ya rikito jiya Lahadi a yankin Lower Sabele, a cewar tawagar AU da ke Somalia jiya Lahadi. A wani bayani, tawagar tallafawa gwamnatin wucin gadi ta Somalia ta ce jirgin wanda ke dauke da mutane 11 ciki har da wasu sojojin gwamnatin Somalia ya shiga wani atisaye ne da ake yi na koyon aikin kwasar waɗanda suka yi hatsari lokacin da shi ma ya hatsarin. Abin takaici, uku daga cikin fasinjoji 11 da ke cikin jirgin sun rasa rayukansu. An kwashi sojoji 8 da suka samu raunuka zuwa birnin Mogadishu don a yi musu jinya, a cewar tawagar ta AU a bayanin. Amurka jiya Lahadi ta ayyana yankin ruwan Crimea a matsayin wani fanni na kasar Ukraine. To amma ta ce abinda aka fi damuwa a kai shine yadda sojojin Ukraine za su sake kwato yankunan da kasar Russia ta kwace a wannan yakin da aka kwashe shekara guda ana yi. Wannan kalaman na zuwa ne a yayin zagayowar shekara ta 9 da Russia ta haɗe yankin na Crimea. Amurka bata amince da ikirarin Russia na haɗe yankin ruwan Crimea ba, kuma ba za ta taɓa amincewa ba. A cewar Crimea yankin Ukraine ne, a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka a wani bayani. A lokaci guda kuma Jack Sullivan, mai bayar da shawara kan harkokin tsaron ƙasa na gwamnatin Joe Biden ya gaya ma shirin Meet the Press na NBC cewa Ukraine za ta iya yanke shawara kan ko mecece nasara ko kuma irin shiga tsakani a diplomasiyance da za ta amince da shi duk da cewa dai a yanzu haka babu wata tattaunawar zaman lafiya da ake yi.
To an jima kadan Ibrahim zai sake shigowa da cigaban labaran duniya amma yanzu bari mu je ga rahoton mu. Hukumar zaben Najeriya mai zaman kanta ta karbi sakamakon zabe da na shugaban kasa daga jihar Ikiti wadda daman sha ita ke fara isowa da sakamakon zaben ta. Shugaban hukumar Farfesa Mahmud Yakubu ya yi umarni da a nuna sakamakon kai tsaye ta allon lantarki. Daga Abuja ga Nasara da Ma'ali Kaya da cigaban rahoto.
Jami'in kawo sakamakon Farfesa Oladisi ya ce kananan hukumomi 16 ne a jihar Ikiti inda ya karanta sakamakon da jam'iyyar APC ta Bola Tinubu ta samu kuri'a 201,404 inda PDP ta Atiku Abubakar ke bin baya da kuri'a 89,554 sai Labour ta Peter Obi ke zama ta uku da kuri'a 11,397 inda ta hudu wato NNPP ta Rabiu Musa Kwankwaso ke da kuri'a sama da 200 da yan kai. Shugaban hukumar zaben Mahmud Yakubu ya ce an yi tsarin da za a samar da sufuri da yada da na jiragen sama don jami'an kawo sakamakon su iso Abuja daga dukkanin jihohi don bayyana sakamakon. Kwamishina hukumar zaben Muhammad Haruna ya ce ba wata matsala ta zahiri da za ta kawo tsaiko ga gabatar da sakamakon daga farawa daga jihar Ikiti.
Jihar Ikiti voters register dinsu bai kai miliyan guda ɗaya ba amma duk sun so a duk states na Najeriya su suka fi karanci har Nasarawa ma ta bi su yawa. To shi yasa ya zama kamar ma tradition kowane shekara duk zaben da aka yi za ga su suke fara zuwa.
Malam Muhammad Haruna wannan ya nuna dai wata kila a Litinin din nan za a samu jihohi da yawa.
A yanzu da nake magana da kai akwai da dan dama da suka kai local government na suka kai state level ko amma sun ga ko da sun gama kafin su iso nan saboda nisan da yake. Kai ga abin da shi ma chairman yace wanda suke da nisa sosai akwai shirin da za mu yi a kawo su nan wurin. Saboda in sun ce za su zo ta mota a kila su daɗe hanya so ana akwai shirin da aka yi a samu ɗan jirgi ko air force haka sai a kawo su da shi return collation officer muke kiran su tunda na presidency shugaban jami'an university da suke a state ba su suke yin na shugaban ƙasa ba su suke yin na gwamnoni so as collation officers sai a shirya da su direct president electoral commissioners na da ce zubban commissiononi na state sai su zo nan wurin so shirin da ake ciki kenan.
Shugaban hukumar zaben Farfesa Yakubu ya dage gabatar da sakamakon zuwa Litinin din nan da karfe 11 na safe a gogon Najeriya. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasura da Malika da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ko ga Ibrahim Garba da ci gaban labaran duniya.
To baba, wani dan bindiga ba Falasɗi ne ya bude wuta jiya Lahadi kan wata motar Isra'ilawa a yamma da kogin Jordan inda ya kashe Isra'ilawa biyu a cewar jagororin yan siyasa da shugabannin yan kamawuri zauna. Wannan harbin ya jefa ayar tambaya kan makomar wata babbar ganawar zaman lafiya da ake yi tsakanin wakilan Isra'ila da Falasɗinawa a ƙasar Jordan makwabciya da zaman rage tashin hankalin gabanin watan Ramadan mai tsarki ga musulmi. Wannan harbin ya faru ne ƴan kwanaki bayan da bato bayan wani mummunan samaman da sojojin Isra'ila suka kai a wani birnin Falasɗinu da ke kusa suka kashe mutane 10. Sojoji sun ce sun fara farautu shi maharin wanda ya bude wuta kan wata mota a babbar hanyar yammacin kogin Jordan sannan ya tsere. Ministan tsaron Isra'ila ya bayar da umarnin girke ƙarin sojoji a yamma da kogin Jordan ɗin. A wani mataki na farko, Majalisar Ministocin Isra'ila ta amince da wani tanaji nazartar da hukuncin kisa kan 'yan bindigar Falasɗinu da ke kai munanan har-hare. A ƙarshe kuma wata tawagar manyan 'yan majalisar dokoki Larabawa ta gana da shugaban Siriya Bashar al-Assad a birnin Damascus jiya Lahadi, wata alama ta kyautatuwar dangantaka sama da shekaru goma bayan da aka maida shi saniyar ware saboda rikicin Siriya. Shugabannin majalisun dokokin Iraki, Jordan, Palestino, Libya, Masar da haɗaɗɗiyar daular Larabawa da kuma wakilai na ƙasashen Oman da Lebanon sun tafi Siriya a matsayin wani ɓangare na tawagar gamayyar majalisun dokokin ƙasashen Larabawa. Sun gana da 'yan majalisar dokokin Siriya da shugaba Assad a cewar kamfanin dillancin labaran Siriya Sana. Ba za mu iya tafiya ba tare da Siriya ba, haka zalika Siriya ba za ta iya yin gaban kanta ba tare da yankin Larabawa wanda take ciki ba, a cewar shugaban majalisar dokokin Iraki Muhammad Al-Albusi.
A gaida Ibrahim Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, har yau dai hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya ta INEC tana ci gaba da karɓar sakamakon zaɓe tun daga matakin ƙananan hukumomi zuwa mataki na jihohi kafin isa helkwata a matakin tarayya. Wakilinmu Sani Shaibu Walumfashi da ya raba dare a ɗakin tattara sakamakon zaɓe a jihar Katsina ya zanta da abokin aiki na Muhammad Hafiz Baballe, inda yake cewa
a hali yanzu mun gama hamman madan fito waje bayan da aka gama bayyana sakamakon da kowane ɗan takara na waɗannan jam'iyyu 18 da suka shiga takarar shugaban ƙasa suka samu, kuma ɗan takarar jam'iyyar PDP shi ne ya samu ƙuri'u mafiya yawa wanda ya kai 489.45, wanda ya zo daidai da abinnan kashi 46.1% da yawan adadin ƙuri'un da aka kada. Shi ɗan takarar jam'iyyar APC yana tafe kusa da shi domin shi ya sami ƙuri'u 482.283. Shi Peter Obi abinda ya samu ya samu 6,376. Shi kuma Dr. Abu Kwankwaso na jam'iyyar NNPP yana da ƙuri'u 69,386. Wa'annan dama su ne su huɗu ɗin da ke kan gaba na adadin waɗanda da yake ganin alamun taɓuka wani abu a cikin zaɓen da aka yi, domin galibin wasu sauran ƙananan jam'iyyun nan daga mai ɗaya sai 36 sai 41 haka za ka same su.
To, ko an samu soke wasu akwatuna ko kuma wata ƙaramar hukuma?
Eh, gaskiya an sami soke akwatunan zaɓe a cikin kusan ƙananan hukumomi har guda 6, don akwai malamfashi, akwai akwatunan zaɓe 10, safana 10, ƙanƙara 7, kafar 12, sai kuma waɗanda suke da irin ɗaiɗaiku ɗin nan, wannan suna da ɗan dama haka. Amma ne jimlar ƙuri'u da waɗanda aka yi wa rajista su ne 51,310. To, amma laifukan da suka yi shi ne a ringizan ƙuri'a, wato adadin ƙuri'un da aka kaɗa sun fi adadin waɗanda aka yi wa aka tantance su na da su jefa ƙuri'u, shi ne laifukansu. Wasu kuma inda aka yi faɗa ne aka nuna ƙarfi ko kuma aka nemi kamar sura akwati, waɗannan su ne laifukan da suka yi dalilin da ya sa aka soke musu waɗannan rumfunan zaɓe ɗin ko kuma ci akwatunan zaɓen da abin ya shafa. Aka soke kuma dama ƙa'idar zaɓen kenan, duk inda aka sami irin wannan to za a soke ta.
To, ko an ɗan samu wata hatsaniya a ɗakin tattara sakamakon zaɓen na shugaban ƙasa?
Eh, an samu, domin a hakikanin gaskiya an kusa gama komai duka nami lafiya. To, ƴan ƙaramar hukumar ita kafin su ne suka taho da wani bayani inda ƙuri'un da ake jarfu ƴan dubunne ne kaɗan kalilan, amma suka ce a dole sai an yi domin a can wajen ɗakin tattara bayanai na ƙananan hukumomin mulki da aka yi a can don da wato abin kashi biyu ne sai an fara tantance duk abin da kowace ƙaramar hukuma ta samu san kai da kanin su kuma sai su ɗauko daga wannan cibiyar su zo nan na ƙarshe to a nan ne aka samu maskila shi ne ma ya sa har muka kai ta Litinin dare kafin su iso nan su zo su gabatar to sai suka nemi a soki wannan saboda a dan menene shi ba zai zo da baturar zaɓe wato electoral officer nashi domin shi wannan shi ne kamar shugaba a wurin na ƙaramar hukuma wanda ke kula da duka tashoshin zaɓe to kan wannan ne suka yi bayani shi musu to ku tsaya a gabatar to bayan ana gabatar to kawai suka tashi suka fice suka ce su kuma su yarda ba kaga abin da ya faru kenan.
To Hajji Sani muna godiya idan akwai wani ƙarin bayani za mu tuntuɓe ka.
To madalla a gaida Sani Shaibu Malumfashi da wannan bayanin. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger ko za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so a saurare mu za a iya zuwa shafukanmu na internet voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum. Masu raro barkanmu da sabon shirin ciki da gaskiya da yake duba lamarin bin kadin waɗanda aka zalunta. Da hanyar zamba cikin aminci gadan marayu haƙƙin ma'aikata da ke aiki da waɗanda suka yi rikaya. Yancin ɗan adam da dai sauransu. A yau za mu waiwayi batun triliyoyin kuɗin Muhammad B. Al-Hassan na kamfanin Fahama Global Investment. Kasance da mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Sabon shirin zai waiwayi batun ɗan kasuwar harkar man fetur ɗin nan Muhammad B. Al-Hassan daga jihar Nasarawa. Wanda tun kimanin shekaru 7 kuɗinsa da suka kai triliyoyin naira suka makale a bankuna da hakan ya mai da shi tamkar mai gararan bakan titunan Abuja. Don har na cefa ne yakan nema ya rasa. A baya kun je da hukumar EFCC ta ce za ta bincike lamarin don yi mana ƙarin bayani. Tunda Muhammad ya ce hukumar ta tsare shi a wani ɗaki. Lokacin bincike inda har ya galabaita. Kazalika ofishin ministan shari'a na Najeriya ya buƙaci a tuntuɓi hukumar kula da bayanan sirri na kuɗi don jin ainihin abin da ya makalar da wannan dukiya mai tarin yawa da yawanta ya kai kusan kasafin kuɗin Najeriya na shekara. Muhammad B. Al-Hassan ya dawo shirin nan da kira takardu daga wasu daga bankunan da kuɗaɗen suke inda ya fahimci cewa umarnin wata babbar kotun tarayya ce a Lagos bisa buƙatar gwamnatin Najeriya yasa aka rike kuɗin.
Alhamdulillah sunana Alhaji Muhammad D. Al-Hassan chairman ne na Fahama Global Investment Limited wanda nake korofina da mutanen ƙasa da na ciki da na gida da na waje su kamu a gaji. Yau nan tunda aka shiga wannan shekara watan na farko January kenan ko? To nake korofin kuma Voice of America ta dauki magana nan ta yada a duniya gabaki daya ga hali da nake ciki amma har yanzu nan ba wani magana da gwamnati na Najeriya ko ta kira ni ko ta mu wani magana ba su ce mun komai ba.
Wato Muhammad daga wannan lokacin wayannan hukumomi da kake magana ka shin sun tuntube ka ko ka sake zuwa ka bincika halin da waɗannan kuɗin suke ciki?
Eh na tafi bankuna na guda biyu zuwa uku. Abinda bankunan ta nuna min cewa akwai wani ne yake kira takardar da aka kawo musu federal government ne ta rubuta musu cewa daga federal high court Lagos da shi ne ya kawo musu a sa restriction a sa wannan restriction a cikin asusu na bankuna na gabaki daya. To wannan justice TG Ringim shi ne wannan justice da ya kawo wannan takardar an rubuta shi ne daga federal government. To so kuma bankuna daya daga cikin bankuna ya ce takardar da aka kawo yanzu nan federal government ne ta kawo musu wannan daga kotu saboda haka in kudi nan da sake kudi na sai dai in je federal government ne za ta sake rubuta musu
kunan guda nawa ne
bankuna sun ke 17 wani Najeriya
kuma duk waɗannan bankunan kana da ajiyar kudin ka ciki
duk waɗannan bankuna 17 manyan bankuna 17 na kasa duka ko ajiya na agura a cikin asusu kudade ne ne haki ne ne wanda aka sa
amma in haka ne Muhammad B. Alhassan ne idan tunda akwai abin da kotu ta rubuta tun wancan lokacin kai me yasa baka dan mataki akai
eh to ni san lokacin ne ne ba su ga mu cewa wata kotu ne ta kai wannan takaddan ba sai da magana ta kai kalubalo ta shiga cikin fage mutane suna kawo korofi su suna ce Allah wadar ya aka yi ne bankunan daya daga cikin su yace eh ga shifa dalilin da yasa muka kulle ma asusu sai kuma suka nuna mun takaddan ga takaddan da aka bamu wa ba da sonon su bane amma ina so a sake wadannan kudade a gwamnati ta rubuta musu su za su sake wadannan kudi
shin a jikin takardar wani laifi aka ce kai
to a cikin jikin takardar dai ba wani kwararren laifi ko kwayayen da suka ce ne a cikin abin ban mamaki za ka ga a cikin takardan ba su rubuta sunan Fahamu Global Investment Limited a jikin wannan takardan ba a cikin takardan ba su rubuta sunan Muhammad Babuji Alhassan ba a cikin takardan sai dai sunan number account na nasusu ne kawai aka rubuta ciki
kuma lambobin da gaske su din ne
eh lambobin da gaske su din ne a cikin wannan takarda wanda aka rubuta gwamnatin Najeriya wa ita ne kuma ta shigo da kara kuma bankuna na wasu ne kuma wanda su suna sun zama kamar defender kira ciki
sune masu kariya
masu kariya to kuma waɗannan bankuna ya za a ce bankuna na su kare tunda ba kudade ba nasu bane kudaden nawa ne sai ya kamata ne a ce an sami na da takarda ni kuma su zan kare kaina a tambaye ni kudaden nan ya kai ka tara su ya kai ka same su tunda ni kuma wannan na riga na ke corruption ma gwamnati na nuna musu ga takardu ga kamfanin da muke harka da su nan mai na kasashen da nayi na duniya da kasashen Larabawa da kasashen kuma Russia da kuma nan gida wanda duk ayyukan da nayi gashi nan fili wanda mutum zai iya Google nashi ya duba kuma duka kudaden nan sun zo kowanne ya zo da clearance nashi kuma na riga nayi soft proof to kuma ba ni da laifi babu komi kaman FBI sun ga sun rubuta takarda cewa a sake mun kudi nan DSS da Interpol duk waɗannan jami'an tsaro wanda suke bincike sun gama binciken su amma har yanzu nan ana cikin abu guda daya ina ta kuka amma ina matsayin dadan da Nigeria America fa ku tuna in kudaden nan suna zuwa daga gurin ba su walakanta ne ba sun san mutunci a citizen an kasa Germany bata walakanta ne ba Canada bata walakanta ne ba China bata walakanta ne ba da saurare kasashen duniya ba su walakanta ne ba United Kingdom bata walakanta ne ba neman da ina black ina dan Najeriya amma wai gida kasa na wanda iyayena da kakannina duk yan Najeriya ne yayi a yau a zana mun wadannan cin fuska saka ce ni ne na kaina
Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da mara bayan ƙungiyar ƙwadagon Najeriya NLC sun jagoranci bin bahasin batun tare da alwashin duk mai yiwuwa don fito da kuɗaɗen. Tunda mai kuɗin ya amince zai miƙa gwamnati gagarumin haraji na triliyoyin naira. Kumar Nasir Kabir na ƙungiyar ƙwadago da ke jagoranta wasu ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam ya shiga bincike bayan samun bayanan ɗan kasuwar.
Da gaske ne kafin ma mu fara wannan bincike a dan shekara 7 wannan abu ya faru kuma muke ta bi abin da ya ba mamaki shine shi ofishin wato ministan shari'a wato attorney general akwai wasiƙar da dama muka rubuta marci mu tabbatar da cewa mun samu wato sahihan wato shaidu saboda haka bayan mun rubuta sai ya rubuto mana cewa ai wannan rubutu da muka yi shi bai ma san komai ba wato yana ce mana ya rubuta EFCC kuma EFCC sun ce ba su suka rufe wannan kuɗi ba to abin da zai baka mamaki yake Allah na su sai muka tashi muka fara bin wato bankunan nan da wannan bawan Allah ya ajiye kudaden sa sai muka gano cewa a bankin Eco bawan Allah nan yana da kudaden sa a gurin sai muka ga cewa su rufe wannan kudi muka ce musu ah waye ba ku ma umurnin rufe wannan kudi to abinda zai baka mamaki sai suka ce ba za su iya magana da mu ba sai dai mu rubuto a rubuce. Wanda muka rubuta a rubuce, a sai gashi reply din su sun nuna mana cewa ai wannan kudade to shi ministan shari'a shi ya rubuto musu wasika da kuma wato takarda daga kotu cewa lalle su rufe wannan kudade. Ah, muna da wannan takarda na kotu inda akwai wanda ake kira wato Justice Tijani da yake Federal High Court a Lagos, Tijani wato Ringim. Shi ya bada wannan umarni kuma shi ministan shari'a nan shi ya shigar da wannan magana aka bada wannan court order. To abinda zai ba muka mamaki
a cikin takardar ne kuka gani ko kuma kun samu wasu bayanai ne na daban?
A cikin wannan takarda muka gani a laina su.
Yawa bisa da shaidar wannan takarda.
Yawa bisa shaidar wannan takarda ga yanzu magana da nake da kai ga takardan kotun a hannunmu inda suka rubuta suka ce a rufe wannan kuɗi. To abinda zai baka mamaki shine ina aka taba kuɗi na na banki yana ajiye a tafi kotu aje a dau takardar da za a rufe wannan kuɗi ba a sanar da ni ba kuma ba a rubuta min ba kuma abinda zai baka mamaki a takardan nan babu laifin da nayi. Kenan babu laifin da shi wannan ba Allah yi. A wannan takardan da kotu ta bayar wannan court order babu wani laifi. Kuma ina mai tabbatar ma laina su babu wanda zai fito ya wadanna a yawa Najeriya ƙaryen cewa yana binta irin wannan makudan kudade da yanzu ba a daure shi ba. To ina mai tabbatar maka zalunci aka shirya a ci mutuncin sa a wulakanta shi kamar yadda na gaya maka randa aka kama shi sun tafi da shi ne babu gaira babu dalili da muka ji haka naje ni ina daga cikin da suka karbo shi. Da muka je menene laifin sa EFCC ba su iya gaya mana ba. To muna kiran shugaban kasa tunda ya gaya ƴan Najeriya shi shugaba ne adali to ya fito ya tabbatar mana da adalcin sa.
Masu sauraro, kun da ji halin da ake cikin mare wannan batu, haka kuma kamar yadda wata kila aka da a baya gaban kwamitin ɗan majalisar wakilai Muhammadu Gudaji Kazaure, Muhammad Di Alhassan ya alƙawarin biyan Najeriya wani kaso mai tsoka idan har aka sakar masa kuɗin sa. Har yanzu muna gayyata ofishin ministan shari'a da sauran sassan da lamarin ya shafa su shigo shirin nan don ƙarin haske kan wannan batu na kamfanin Fahama. Sai a kasance da mu mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Kaya daga nan birnin Washington DC, ni Sarki Hashim Gumul ke cewa mu kasance lafiya.
Sau ma da Allah a gaida Sarfi yanzu kuma ga labarai a takaice.
To a takaicen, hukumar zaben Najeriya ta fara bayyana sakamakon babban zaben kasar a matakin jihohi tun jiya Lahadi, yayin da ake ta korafe-korafe na zargin maguɗi. To amma ba a tsammanin za ta iya bayyana wanda ya nasarar gadar shugaba Muhammadu Buhari cikin 'yan kwanakin nan. Ana ganin zaben shugaban kasar na wannan karan zai zama wanda aka fi yin kankan a samun ƙuri'u a tarihin Najeriya. Mutane uku sun mutu sannan takwas sun ji raunuka bayan da wani jirgi mai saukar ungulu wanda kungiyar tarayyar Afirka AU ke amfani da shi a Somalia ya rikito a jiya Lahadi a yankin Lower Sebele, a cewar tawagar AU da ke Somalia jiya Lahadi. A wani bayani, tawagar tallafawa gwamnatin wucin gadi ta Somalia ta ce jirgin wanda ke dauke da mutane 11 ciki har da wasu sojojin gwamnatin Somalia ya shiga wani atisaye ne da ake yi na koyon aikin kwasar waɗanda suka yi hatsari lokacin da shi kansa ya hatsarin. Amurka jiya Lahadi ta ayyana yankin ruwan Crimea a matsayin wani fanni na ƙasar Ukraine. To amma ta ce ba haka ba wannan shine matsalar sojojin Ukraine a wannan lokacin ba. Amurka ta amince da ikirarin Russia ko bata amince da ikirarin Russia na haɗe yankin ruwan Crimea ba, kuma ba za ta taɓa yi ba.
To duka iya abin da za mu iya kawo muku kenan. Sai kuma an jima da ƙarfe 7 agogon Ghana, kuma ƙarfe 8 agogon Najeriya za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Amma kafin mu yi sallama da ku, bari mu miƙa ta'aziyya ga iyalan gidan Alhaji Haruna Muhammad Atijani a birnin Kumasi, musamman ga shugaban ɗarikan Tijjaniya na Ghana Sheikh Abdul Wajud Harun, na rasuwan ɗan uwansa Alhaji Hussein Ofa Harun wanda aka wato Alhaji Hussein kenan da aka fi sani da Alhaji Ofa, da kuma ta'aziyya zuwa ga wato mutanen Mamobi na rasuwan wato sarkin Wangarawa na unguwar Mamobi Alhaji Umar Baba Isa da ma al'umman Ghana baki ɗaya. To yanzu a madadin kowa da kowa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, Baba Yakubu Makiyar yake sallama da ku. Assalamu alaikum.